بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان uwa masu albarka، iyayenmu mata da sauran mahalarta، ina yi mana barka da wannan safiya ta ranar Juma'a، wadda ita ce safiyar ranar ainihin wato 24 ko ga watan Dhulhijja shekarar Hijira 1446، wanda ya tafi tare da lissafin 20 ga watan Yuni 2025. daga wannan masallaci na cibiyar ilimi ta Uthman ibn Affan da ke nan Dakwa a cikin karamar hukumar Tafa jihar Niger. A wannan haduwa domin nasiha ga iyayenmu mata da kuma yi wa junanmu wato fatan alkhairi. Babu shakka dan uwa mai jawabi Malam Abu Waisat, Allah ya saka mishi alkhairi, ya bamu wato bayani wanda yake mai gamsarwa dangane da abin da ya kamata mu fahimta na manufar rayuwar aure. Mu tashi daga tunaninmu na almadiyya, wato tunanin kawai cewa aure wata dama ce ta amuri, wata dama ce ta sharhuliya, wata dama ce ta alaƙashi. Saboda haka sai muke samun khaybatu amal, wato disappointment. Idan muka shiga ciki sai muka tara ashe ba wannan tsantsar jin dadin da muke tunani bane. Ba washe yana cewa kallon kitse ake yi wa rogo. Wanda Tijo ya taba mana kwatance game da yaya aure yake. Sai yake cewa shi aure kamar wani daki ne mai duhu wanda babu fitila, kuma wanda za a ce ka shiga ciki ka dauko wani abu. Ce da haka idan ka shiga a farkon al'amari zaka ganka kana cikin duhu ne, baka ganin komai. Amma idan ka natsu ka tsaya na dan wani lokaci baka yi gaggawa ba, bayan dan kankanin lokaci sai ka ga watin haske ya fara bayyana. Duk da akwai duhu sai kuma kaga kana gani, kana iya ganin bangarorin ɗakin da abin da ke faruwa a cikin ɗakin. Ce to wannan shine yadda aure yake. Wato daga waje ba za ka iya ganin hasken da ke ciki ba, da zaran ka shiga ma ba za ka ga haske ba. Sai ka yi hakuri, sai an jure, sai lokaci ya kai. To ina so ne mana ƙarin tattauna wannan ne akan wasu hadisai guda biyu waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ɗayansu ya bayyana wa mata haɗarin da ke tare da al'amarin aure idan ba su bi Allah suka bi mijinsu ba. A ɗayan kuma a irin ɗabi'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna wa mata mafita game da waccan matsalar. Hadisi na farko shine hadisin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yazo a cikin kissar huduba da yawa mata a ranar Idi, wanda bayan ya gama huduba ga maza yace a ce wa mata su jira shi, yana da jawabi na musamman da zai musu. A cikin jawabin nan yawa mata wa'azi ya tunatar da su Allah da lahira, ya tunatar da su haƙoƙin da ke kansu. Sannan kuma sai yace ya ku taron iyaye mata, hakika Allah ya bani dama na je ziyarar aiki, ran gadi na gane wa ido na an shigar da ni har gidan aljanna. Yace sai na ga mafi yawan ƴan aljanna talakawa ne. Yace an shigar da ni gidan wuta sai na ga mafi yawan mutanen da ke cikin gidan wuta mata ne. Sai wata mata mai ƙwarin zuciya wanda ba ta barin sai ta kwana wanda kuma take neman ta san menene mafita game da wannan matsalar tace ya manzon Allah me yasa muka fi yawa a cikin wuta mu mata Nabi sallallahu alaihi wasallam yace bi anna kunna takfurna la'ana wa takfurna al'ashira ce saboda ku mata kuna yawan tsinewa kuna yawan sakin baki wajen tsinuwa kuma kuna butulce mu abokin zama wannan abubuwan guda biyu wanda watakila muna raina su muna ganin ba komai bane mace tana ganin ba komai bane ta yi tsinuwa ta zagi da ta zagi makwabciya ta zagi kishiya ta zagi uwan miji ta zagi kawa wannan ba wani abu bane a gunta a ce kaza ce ita ko me kaza ce ko me irin kaza kuma a saki ko a ce tsinanniya ai da ana faɗi ko kuma sai a tafa a wuce haka yake a makarantar islamiya haka yake a gidan biki haka yake a gidan mutuwa haka yake in an hada a keke na fa ma wata bata ma san da wa suke zaune ba amma ta fara bata labarin uwan mijinta da kishiyarta da mijinta da kanin baban mijinta ta tsine musu albarka to wannan tsinuwar da kike rainawa wannan sakin baki da kike rainawa ki tsinuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace daya ne daga cikin dalilai da ke kai mata wuta dayan kuma shine wannan miji da kike ganin shi a marenin wayenki wanda yake ganin shi ai to wane ne da Allah ba sabiti bane shekaran mu nawa da shi me ba a sani ba wata mata dinga kiran sunan shi haka gatsai kamar sunan sabulu babu wani alkunya ba wani kinaya ba wani mutuntawa da mu muna yara ba ma sanin ma me sunan iyayenmu saboda ba za ka taba jin a gidanku an kira sunan babanka ba sai dai a ce mishi baban wani ko baban wacce ko mai gida ko alhaji ko malam suna dai na mutuntawa amma yanzu kawai sai ka ji mace ta ce wa mijinta kawai kai Idris ka fita ido na rufe sai ka ce wani mai sai da yalo haba jama'a to wannan da kike ganin shi marenin wayenki din nan shari'a ta ba shi girma da mutuntawa da darajar da baki tsammanta ba wanda har ya kaiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk matar da mijinta ya kwana yana jin haushinta akan wani laifi da ta yi masa ko guje ma shimfidarsa da ta yi matan shi na aljanna cikin hurul ain su kuma za su kwana suna tsine mata albarka suna cewa ya Allah muna roƙonka wani wannan da nake kirenawa ya Allah ka dauki rayuwar shi ya rubu da wannan matar mara arziki ya dawo wajen addu'a da wasu dinga yi ke saboda a wurin wannan ya aljanna shi mutum ne mai mutunci mai daraja ke ce kika rena darajar shi a halin kuma ya miki dukkanin alkhairin da ya kamata ya miki alkhairi na farko da yace yana son ki inda bai ce yana son ki ba da wata kila haifi kina gidanku ana ta addu'a ana ta ruƙuya ana ta cewa ko asiri ne ce ai raki ga gaji bakin jini amma ya fito ce yana son ki wannan shi alkhairi na farko da ya miki kuma ya ta lallashe ki hakika yadda da soyayya shi wata kila da ce yana son ki a karo na farko baki ma yadda ba da yi zuciya ya tafi ba ya lallashi ya yi kyauta ya kama kafa ya nemi abin nan yayi nan yayi can Allah ya taimaka kika ga cewa bari dake gwada shi kika amince akai auren to wannan shi ne alkhairi na farko daga nan kuma duk rayuwar shi ta juya zuwa gare ki in zai samu naira 10 to naira 8 duka naki ne in zai sami duk abin da ya samu a duniya tunanin shi ya za a yi wance ta mori wannan abin da ke da ƴaƴanki kin mai da shi kamar wani dan aike yana zaune yanzu a shagon shi kai zaki mishi WhatsApp ba mu da sabulu dole shi tashi je da sabulun nan ka fita baka bada kuɗin kaza ba wata ma inda za ta fita ta je wani waje kawai ta gwana abu ta ɗauko tana da ta ce mishi ai wallahi na je makwabta ne naga ana ta ɗaukan atamfofi ni ma kawai na ɗauki ɗaya sai a ce ga lambar wayar mai atamfar ka tura mata in ka samu kuma haka nan zai haƙura ce to Allah ya sa a samu ce a buga mai shawara kana ina ce me ya faru mota ce ta lalace min gana anan ni zan wuce
aina ba abun maka mukullin dole haka zai tashi ya bar abun da yake to mutum da kike mai da shi kamar wani bawon ki kamar wani errand boy amma kuma mutuntawa ta gagara abinci sai wanda kika dafa diki koda ga abincin da yake so da gangan sai a ki dafa wanda yake so an san taliya yake so sai a yi dambu haka dai hakuri ci dambun nan wata nake ce kanki na ciwo sai tashi ji siyo wani abincin da fafe ya kawo miki duk wannan mutuntawar ai ta isa shi ma ai mushi wato jaza'an wifaqa irin sakamako hal jaza'ul ihsani illa al ihsan saboda sai shari'a ta kiyaye mai haƙoƙin sa kamar yadda ke ma ta kiyaye miki naki tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja kunnan maza har a cikin hudubar shi ta ban kwana yana jan kunnan maza yana cewa ina muku wasici da ku ji tsoron Allah game da matan yace ina jan kunnan ku da ku yi musu adalci ku kunta musu yace ba ku da wani abu da kuka mallaka a wurin su in banda kun mallaki zama da su da kalma Allah fa innahunna awanin bainakum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin maza wannan jan kunnan to haka ita ma mace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ja kunnan mata akan wannan irin mummunan al'ada wanda za ta iya kai ki zuwa ga halaka saboda kullum nasiha da ake wa mata shi nasiha da ake wa maza kamar yadda Allah ya ce wa maza fa insakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan ku rike matanku bisa abinda ya dace da shari'a ya kuma dace da al'ada ta gari kyautatawa da mutuntawa da kawaici da haƙuri da sanin darajarta da sanin darajar iyayenta da nuna mata ƙauna da soyayya da mutunci dole yana cikin fa insakum bima awfi idan kuma wannan ya gagara gabaki daya Allah ya ce aw tasrihun bi ihsan ko kuma a rabu a mutunci yadda aka hada a mutunci to haka ita ma mace ake mata wannan wasiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato abu na biyu da ya gani na ɗabi'ar da ke kai mata wuta ya ce shi ne suna da yawan butulce ma abokin zama don sallallahu alaihi wasallam ya ce da miji zai kyautata wa ɗaya daga cikin ku tsawon rayuwarsa tun daga gamuwar ku a saurayi da budurwa yake kyautata miki tun daga waccan kalmar cewa a ce mu wancan ina son ta ko ya dinga nuna miki so da ƙauna yana jin tsoron karfa ki ce ba kya san shi ki koma cikin kawaye ki ta mai dariya ana cewa da Allah ji ba wani dan jimi da yace yana so saboda rainin hankali duk da haka yayi ta maza ya bayyana din har Allah ya bashi nasara tun daga ne ki kitta miki yayi sadaki yayi akwati ya kama gida ko ya gina yazo ya dauki amarya yaje ci gaba da ji da ita shekara 5-10 aikin da kawai yake kenan nabi ya ce law ahsanta ila idahunna dahara thumma ra'at minka shay'a nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana nan sai ta ga wani abu da ba haka take so ba game da kai wani gazawar dan adam wani canjin rayuwa wani juyin juya halin tattalin arziki ƙarin arziki ko ragowarsa shikenan sai ta ce ma ra'aytu minka khairan qad da ka taɓa mu ka gane da yunwa ne ko ba na cin abinci a gidanku ni za ka yi wulaƙanci nan lokacin da ka aure ni ba ka da komai wani da wani ma sun fito na kisa sai kai saboda yanzu ka samu abin duniya ni za ka wulaƙanta to wallahi ba ka isa ba ba a haife ka ba a garin nan ka yi kaza 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 za ka ci masa mutunci har a yi ta mamaki a ce wance ba malamin islamiyya ba ce alarma ce ba ta yi hadda ko kuma ita ce ma mai koyar da karatu idan malamin islamiyya baya nan duk wannan ba zai hana ta yi wannan rashin darajar ba to wannan ɗabi'ar da kike ganin ana ta zuga ki ana cewa ai wallahi ta yi maganin shi ai har a ce wata ke baki ga yadda wance ta yi ba ai haka ake wa maza namiji ba a daga mai kafa ba dan goyo bane kaza 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 wannan mugun halin da kike yi marasa daraja ɗan uwanki suke yaba miki a kan shi to a wurin Allah halin shiga wuta ne halin shiga wuta ne a wurin Allah kin san ko Allah shi yake da wuta shi yake da aljanna shi ke saka mutane a inda ya ga sun cancanta bisa adalcin sa da kyautatawarsa saboda haka sai ki kiyaye sai ki tuba sai ki gyara duk wanda aka mai nasiha da ransa da lafiyarsa to wannan an taimake shi da haka ya kuɗaye mu mata mu ji tsoron Allah mu kiyaye wannan tabi'a ba tabi'a bace ta kyau wannan shine bangaren tsoratawa da jan kunnan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi wa mata game da wannan mas'ala dayan hadisin shine hadisin da al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito daga sahabi Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu Abdurrahman ibn Auf yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafidat farjaha wa ata'at ba'alaha nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati shi'ti annabi ya faɗa wasu ayyuka wanda zaka iya cewa gama garin ayyuka ne da kowace mace za ta iya yi yace idza sallatil mar'atu khamsa idan mace ta kula da sallolinta guda biyar wa samat shahraha ta kula da azumin watanta na ramadan wa hafizat farjaha ta kiyaye al'aurata daga fasikanci wa ata'at ba'alaha ta yi mijinta biyayya nabi sallallahu alaihi wasallam yace ranar alkiyama za a ce mata ga kofofin aljanna nan guda takwas a buɗe ki zaɓi wadda ranki yake so ki je ki shiga kun ga can an ce za ta shiga wuta idan ba ta yi wancan abin ba idan ba ta yi da'a ga mijinta ba idan ba ta iya bakinta ba nan kuma an ambatar mata abubuwan da cikin ruwan sanyi salin alin za ta tsira da izinin Allah abu na farko shine tsayi da sallah to sai ki duba ki gani ya ke yar uwa ya yanayin tsayi da sallarki binda ake nufi da tsayi da sallah yin ta akan lokaci inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta yin ta wato cika ruku'u da sujuda da cika tsayuwa da sauran rukunnanta wato kai zama kina yin sallah sai san da ke gada ba ko yana abin da ake cewa ganin wadai wadari sallar gidan biki sai kin ga taron mata kada je ana gulmaki a ce wance fa tana daga cikin tarikhus salati sannan zaki a rigi jabi ki dan bubbuga yanzu kuma in zaki sallar akwai natsuwa akwai khushu'i akwai hankalinki ya koma kan bautar ubangiji sannan kuma kin iya sallah daidai gurgurdan abin da ake bukata na tsayuwa da karatu da cika ruku'u da cika sujuda amma zaka ga wasu fa daga cikin mata fa wata idan ta yi hutun wata sai ta ƙara sai ta ci bonus mai kun kwana biyar har ta kwana shida bakwai bata damu ba ina ne kawai ta damu idan azumi ne saboda akwai ramuwa nan ne fa za a damu malamin islamiyya da tambaya wallahi malam ni ce na sha magani ne kuma jini ya tsaya ya sake dawowa ya sake tafiya ya sake dawowa malamin islamiyya ya rasa inda zai kai shi tunda shi wannan karatun ba irin na malamin islamiyya ba karatu ne na su malam Uthaymeen saboda haka ki tsayi da sallah yadda shari'a ta ce a tsayar na ɗaya kenan na biyu azumin watan ramadan sai aka yi amfani da shaharaha saboda galibi mata ba sa iya cika azumin a cikin ramadana ɗin amma shi shahar yana iya zama a koda yaushe kamar da annabi yake cewa innama shaharu tis'un wa ishrun wato ki waɗanda suka zo miki a cikin kwanakin tsarki cikin ramadan sauran kuma waɗanda kika sha da zaran an sha ruwa sai a bada himma sai a rama cikin watan shawwal in bai samu ba zulqa'ada in bai samu ba zulhijja in bai samu ba muharram ko to an ce ɗaya bisa uku shekara wa thuluthu kafir duk halin da yake ciki kar a wuce wata uku ba kira ba azuminki ba amma za ka tarar wata har azumi ya zagayo ya sake zagayowa ya sake zagayowa sannan za ta tuna ta yi tambaya ta ce o na shiga uku ni jika fulani wai dan Allah malam ni ce tun ba rawa can ana bi na azumi kuma ban rama ba dan Allah malam yanzu mai hukunci nan hukuncin ki shine mai wasa da azumi ciki saboda haka a dinga kokari ana rama abinda ya saura na azumin watan Ramadana akan kai shine kin cika wannan kaida cewa wasamat shahraha ta azumci watan dake kanta na uku Nabi sallallahu alaihi wasallam yace wa hafizat farjaha kuma ta kiyaye al'aurata bata zina bata madugo bata duk wani abu na fasikanci da Allah ya hana Allah ka tsare mu ka tsare iyalanmu ka tsare sauran musulmi ki kokari ya zama cewa duk yadda za a yi kin tuba zuwa ga Allah kin kame daga duk wani abu na saban Allah da ya shafi alakar jinsi na gaba to shine baitul qasid da muke magana anan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ata'at zawjaha ko wa ata'at ba'laha duk ma'anar su daya sa'annan tai wa mijinta da'a to da'a ana yin ta ne kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamat ta'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne a bisa abinda ya dace da shari'a duk umarnin da miji ya bayar ki aikata duk umarnin da miji ya ce ka ayi kaza ki bari ba a fita sai da izinin miji ba a shigar masa da kowa gidansa sai waɗanda ya amince a shigar da su miji baya magana a mayan masa ba a yin musu ko gaddama da miji duk irin waɗannan ka'idojin na mutuntawa wajibi ne ki rike su amma da aka wayi gari wato yau da gobe da boko da wayewar kai da suka zo na zamani aka nuna wa mata cewa da su da maza ai abin nan ne su sharika ne su wai sa'o'in juna ne saboda sai kiga miji na fada ke ma kina fada yana daga murya ke ma kina dagawa har kina kashedi kina rantsar da kina wallahi baka isa ba baka isa kai kaza ba ka duba kaga abin da zai fi baka mamaki a yanzu ko dai ni dai yana bani mamaki yadda zaka ga mace ta ce wallahi baka isa kai aure ba miji yana da kudin shi yadda ya samu kudi ya aure ki haka Allah ya bashi kudi zai aure wata yadda Allah ya halasta mishi aure ki haka Allah ya halasta mishi aure wata har zuwa fi hududul arba amma sai wata ta rantsa da Allah ta ce bai isa ba kamar ita kawo shi duniya kuma wannan haka zai haka din ba zai isa din ba haka zai hakura ba yadda ya iya sai dai ta addu'a Allah ya raba su lafiya akwai akwai wanda ya dinga addu'a ya ce Allah ya sa ta mutu ko shi ya mutu dan kawai ya tsira ya rantsa yadda zai da ita ko ya saki ba ta sakuwa ballantana a rubu sai dinga addu'a yana cewa to ya Allah tsakani da ita Allah ka kashe daya sai daya ya huta wata irin musiba ce wannan ko malama ce fa ba wai jahila ba saboda haka wajibi ne ga mace ta san cewa da'a ga mijinta umarnin Allah ba al'ada bace ba iyaye ne suka ce ayi ba wanda duk ta ga bata shirye wa miji da'a ba to wannan bata shirye ga ma'aure ba na san a wannan lokacin akwai campaign da yawa da ake yi wa mata inda suke taruwa ana nuna musu cewa a'a su da miji fahimtar juna ya kamata a yi a dinga shawara ba wai ya dinga zama oga ko boss ko in charge ba to wannan hudu ba shedan ci gaba kuma iyayenmu da kakanninmu da suka rayu zaman auren su yayi albarka har suka haife mu suka haifi iyayenmu ba haka yadda kuke dinnan suke yi ba sun kasance masu da'a ga mazajensu mace ba ta daga murya a gaban mijinta wata ma ba ta iya saka idanta a cikin idan mijinta ta kalle shi ke kun sai ki ce kalle ni da kyau kalle ni da kyau fara nake ba baka nake ba ba sa zama su miƙe kafa ma a gaban miji idan miji yana zaune sai dai a ba tsuguna a gefe a aje mishi abinci su suke wanke kayan mijinsu su suke goge kayan mijinsu akwai wani sahabi cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya kasance matarsa ita take yi ma dokin sa mai sunan shi wannan dan uwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu sahabi Az-Zubair matar shi Asma bint Umais radiyallahu anha ta kasance ita ce take zuwa bayan gari ta yanko ciyawa ta kawo dokinsa ita take zuwa ta share makwancin dokin ita take zuwa ta sare ma dokin kofatansa kamar ta mishi ta cire masa farce kamar yadda a ce mijinki na da mota ko babur zaki dinga wanke mai ita da safe ki gyara da komai kama haka ne fa abun hawa Fatima radiyallahu anha ya mafi daraja a cikin duniyar musulunci gabaki daya ɗiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance a gidan sayyidina Ali mijinta radiyallahu anhu tana yin aikin gida nika da sirfe da daka da wanke-wanke da shara da wanke bandaki duka tana yi fa hannunta yake kanta ta ji labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an kawo mishi ganimar wasu bayi ta tafi wurinsa ta ce ya babana jiyan da hannuna yayi ka taimaka mini ka bani cikin bayi mata da aka kawo guda ɗaya yar aiki ta dinga taya na aiki tana rage mini aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bata ba ki duba irin kaunar da yake mata ba irin yadda yake cewa Fatimatu tsoka ce daga jikina yace bayan na rusu ita za ta fara mutuwa cikin mutanen gidana ta biyu yace mata ke ce shugabar mata na aljanna ki kwantar da hankalinki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kaunar Fatima Aisha dinta da take ji da kanta ita kanta ya taba mata kashi da take kiyayeta amma duk da haka wannan soyayyar saboda ya san aikin da take na cikin gidan mijinta yafi mata alkhairi a wurin Allah sai yace ki yi hakuri ki ci gaba da yi ya bata wani zikiri yace kullun ki dinga yi amma ke da ba kowan kowa ba ke ba za ki yi aiki ba za ki ga wata da masu aiki biyar kamar ta bude gidan abinci wai ta je ta zauna kawai ta nada kafa ta rike waya ta rike remote tana hura hanci kamar ragwallayya to wannan aikin da kike yi da kanki din da kike yi kiji ladan shi kiji alfanin shi saboda alkhairi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ma ɗan shi Fatima ta daina yi ba yace ki ci gaba da yi saboda hanyar neman aljanna ke da haka wannan aikin cikin gida da kike da kula da dukiyar miji da kula da mutuncin shi da saman mishi da jin dadi da annashuwa nuna mishi cewa shi mutum ne mai daraja duka umarnin ubangiji a matsayin mu kuma na musulmai mu'minai wanda muke fatan mu tsira idan muna so mu gama lafiya to mu bi umarnin da Allah ya bayar shine zaman mu lafiya kun da yaji yadda Allah madaukakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya lissafa waɗannan abubuwa guda hudu sannan kuma yace duk wanda tayi haka za a ce mata ranar alkiyama ki zabi kofar da kika ga dama ki shiga aljanna salihin alim ubangiji Allah ya ka sa mu dace da aljanna ka tsare mu daga wuta ka tsare mu daga ainihin tabewa wannan kenan saboda haka ita mace wato gudumowarta ko aikin ta a cikin al'umma ba dan kankani ba kin ga dai shi mijin ita take kula da shi haka nan kuma ƴaƴan idan an haifa su ma ita ta kula da su ta kula da su ta kula da mijin lokacin da za su dauka tare da ita shine lokaci mafi yawa na rayuwarsu watakila a cikin awa 24 za su dauki kusan awa 18 tare da mahaifiyarsu ta yi a cikin awa 7 ko 5 ne kawai za su ga mahaifin wani ma mahaifin ba kullun suke ganin shi wani matafiyi ne wani wurin aikin shi ba ma a gari guda ba ne kuma koda yana nan ita din je ita ce in charge a cikin gidanta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha mace ita ce mai jagoranci a cikin gidan mijinta to wajibi ne ki dauki wannan dabi'a ta jagoranci ki san kuma abu mafi muhimmanci da musulunci yake nema daga gare ki shine tarbiyyar waɗannan ƴaƴa ƴaƴan da ke gabanki ƴaƴanki ko ƴaƴan miji yaya zaki ki maida su mutanen kirki ya zai ki mai da su mutane masu sanin ya kamata ki cusa musu al'adu na gari da ɗabi'u na gari da tsoron Allah da ikhlasi da tauhidi da faɗin gaskiya da sanin ya kamata ta yadda in sun fito waje cikin al'umma za su zama mutanen kirki wanda al'umma za ta ji daɗin mu'amala da su wanda kuma da zaran an ga sun yi abin ƙwarai ke za a fara tunawa a ce kai yaran sun samu tarbiyya Allah ya saka wa iyayenku da alkhairi kafin su a musa da sai an miki ko kina rayi ko ba ki rayi ci in kuma aka same shi da mummunan dabi'a abin da za a fata ne a ce waɗannan ba su muri iyaye ba wannan yaran din da aka yi ba su da tarbiyya wato cin nasarar su cin nasarar ki ne lalacewar su asarar ki ce saboda haka wajibi ne mu kula da wato gina ƴaƴanmu akan tarbiyya ta gari da kula da iyalanmu da kuma ganin cewa mun ci gaba a koda yaushe to kamar yadda Malam Abu Waisa jazakallahu khairan ya ambata cewa babu shakka muna sane gurgurdan hali muna da ittisalat muna da network da muke jin labarai na rigingimu da musibu da jarabawar rayuwa da suke faruwa da ƴaƴan mata a cikin gidajensu kuma da masaniya cewa akwai mazaje marasa kirki marasa daraja marasa mutunci marasa sanin ya kamata wanda suke zalunci din mun sani wallahi mun sani kuma dan ba wa'azin bada labari bane da za iya bada labarin da kowa anan sai ya dinga istirja'i sai kin istirja'i tarbi guda hankalinki bai dawo jikinki ba in kika ji irin munin labarin da irin tashin hankalin da wata take ciki kuma na san kuma ba za ku rasa sanin wannan labaran ba wataƙila ma ba za a rasa wasu daga cikin da suke saurare wanda suke cikin wata jarabawa ba to idan kika gamu da jarabawa irin wannan abinda ake so ita ma jarabawar sai ki dauke ta da positive response sai ki kyautata mu'amala da ita farko dai ki sani tukunna rayuwar kowane mumini tana cikin jarabawa kuma kowane mutum zurfin jarabawarsa yana da dangantaka da zurfin kusancin shi da Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-anbiya'u ashaddu bala'an thumma al-amthalu fal-amthal annabawa da Allah ya fi son su suka fi biyayya ga Allah sun fi samun jarabawa mafi girma sannan haka dai kowa da gurgurdan biyayya shi ga Allah gurgurdan jarabawar shi zaka jarabawa da Allah yake mutum a cikin rayuwarsa ko aure ko dukiya ko talauci ko rashin lafiya ko makwabta ko kishiya ko abu makamancin haka duka Allah yana yi ne ko dai ke salaha ce Allah zai daukaka darajarki Allah ya jarabci annabawa da abubuwa ire-iren waɗannan ko kuma kina da wasu laifuffuka da wasu kurakurai da Allah yake so ya gafarta miki tun a nan duniya Allah yana son ki kai lahira salin alin idan ya barki haka nan kika zauna a duniya ma salin alin kin kika ji lahira akwai matsala amma sai ya jarabce ki tun a nan wannan jarabawa kamar da Annabi ke faɗa cikin hadisi Abu Dawuda sai ya zama randa mutum zai mutu an riga an gama karkade mishi zunuban shi gabaki daya sai ya gamu da Allah waɗannan zunubai duka an mai uqubar su a duniya to ki zama kiya da wannan positive tunani akan jarabawa na ɗaya kenan na biyu kuma sai ki tunanin ya za a yi ki utilizing din wannan jarabawa ta ya za a yi ki ci moriyarta idan miji ne saboda ya auro wata ke daina yayinki to sai ki yanzu ya baki lokaci sai ki ga to me za ki amfani da lokacin ki mora sai ki shiga makaranta ki kama hadda alqur'ani ki kuma kusa da Allah ki kama tasbihi ki kama istighfari ki kama sana'a ki bude wata harka ta sana'a ga sana'o'i nan da mata suke tun daga cikin gidajen su iri daban-daban Allah yana ba su arziki sai ki ta yin kayan ki sai ki rungume yayin ki ci gaba tarbiyar su shi kuma ki bar shi da fitowar rana da faduwar ta idan haihuwa ce Allah bai baki ba ana miki gorin haihuwa ana cewa ko mu sani ba mai gidan nan ko namiji dan uwan shi ya karo ne sai ki toshe kullun ki kawo baki ji ba wadda bata da ƴaƴa to ai tana da lokaci da yawa na kanta sai ki tsaya wannan lokacin sai ki amfani da shi ki abin da zai amfane ki yanzu wannan Aisha da ake labarin ta din nan ake cewa duk duniyar musulmai ba ta malama irin ta ba bata taba haihuwa ba Aisha radiyallahu anha ko bari bata taba yi a zaman auren ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kusan shekara 11 ko 12 suke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tare wasu dai shekara 10 shekarun shi na Madina kuma dai kin ji dai an ce mijinta na tsananin kaunarta ko amma Allah bai bata haihuwa ba ki kwatanta a yanzu inda a yanzu ne matar da miji ke so tsakankanin kishiyoyi kamar yadda ubanta yake babanta yake gaya mata yace mata ai shi ita mace idan Allah ya sa mijinta yana son ta sai ta hakuri da jarabawa kishiyoyi ta gamu da jarabawa kishiyoyi a gidan nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun sa ta cikin halin da ta yi kuka iya kuka ba wai kyale ta akai kawai shikenan ta ci gaba da har ta kafa ita ce yan lele kuma kowa ya dinga gaishe ta ba ta fuskanci wato irin abin da mata suke fuskanta daga kishiyoyinsu to ki kwatanta idan yanzu ne kina tsakankanin kishiyoyi miji kuma yana ji da ke amma shekara daya biyu uku hudu biyar ba awo ba bari ba laulayi ake shiga magana cikin yan uwa da kawaye ko uwan miji ta gaya miki kawaye su gaya miki kishiyoyi wata ma an bata yi sa'a ba sai an halakar da ita sai an ce ta bugun boka kugun dan bori ko aje a dinga an so mata wasu magunguna da za su yi salahanta mata hanta ta daga baya to Aisha bata yi wato abin da mai aiki tawa ne bata yi rashin dabara ba sai ta yi dabara tunda mijin yana son ta kullu tana kusa da shi ko mijin nan shine malamin duk duniya sai ta yi kokari ta koyi wannan ilimin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi ta kasance da yawan tambaya da yawan neman jin ba'asi tace wai me yasa aka ce kaza me yasa Allah ya ce kaza annabuwa ne da ka bada labarin shi me ya faru da shi a lokaci kaza kullun tana cikin tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kullun yana ta amsa mata yana ta karanta da ita har ta zama malama in dai mace ce mace ba namiji ba a cikin tarihin musulunci ba ta malama ka ba ta to kima zaki iya zama wata malama wanda za a zo ana cewa a tafa ko a dakwa ko a didi ba ta malama ka miki ba kika duki wannan a matsayin mission dinki wanda ta rasa haihuwa ko ta rasa ko kuma bata mai auren ba gabaki daya ko an yi auren Allah ya kawo kaddara mijin ya rasu ko kishoyi sun hana ta zama ko rashin kyakkyawan halin mijin ya hana ta zama sai ki dauki wannan mataki to haka idan kuma jarabawa ce ta talauci ba cin yau ba na gobe shi wa sai ki tuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake ta ambata din nan Aisha ta ba wasu urwa dan yatta labari cewa a gidan nan fa mukan yi wata daya mu ga farin wata ya fito kankani har ya girma ya koma kwana 30 kenan ko mu ƙara ganin wani farin watan ya fito har ya girma ya koma kwana 60 ko tace mu ƙara ganin wani jinjirin watan ya fito ba tare da an daura wuta an yi girki ba wala hawla wala quwwata illa billah urwa yace to goggo ya kuke ku rayu tace sai dai mu sha ruwa mu ci dabino bakin ruwa wannan ruwan famfo ko ruwan leda da dabino wannan da kike renawa tace shi muke ci mu ci dabino mu sha ruwa sai kuma Allah ya musu ludufi wani mutumin kirki ko wani mai alkhairi ya kawo kyautan wani abu da fafe kin gare su ba dai suka dafa ba an kawo daga makwabta ko daga gidan wani sahabi an kawo musu wani dan romo wata yar gurasa wani dan fatefate sai su sha amma dai wai su sa sanwa su yi cefane su sa sanwa su sa tukunya su yi girki ana yin wata biyu ba a girki ba a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan me yasa ke dan an yi kwana daya ko biyu ko ba a girki ba sai a zo a kawo kin kulle kofa ana kiran ki a ce na kike ina tafi gidan mu ba zan iya zaman talauci da yunwa ba wallahi haka kawai sai daga baya kuma idan Allah ya buɗa ki dawo kuma kina cewa wallahi na gane dama rubin shedan ne da kawaye dan Allah baban Sabitu kai hakuri wallahi yanzu na gane ba zan sake ba ki gane ba ki gane ba ki zaman ki kawai ki sha kurmin ki a can so haka yan uwana masu albarka iyaye mu mata wannan ita ce wasiyar da nake mana gabaki daya cewa mu ji tsoron Allah kuma mu zama masu kulawa da haƙoƙin da Allah ya ɗora mana mu zama masu haƙuri mu zama kuma masu kyakkyawan fata da addu'a ga mazajenmu Allah Ubangiji ya ba su abin da za su rike mu Allah ya kyautata halayensu Allah ya ɓoye mana kurakuransu Allah kuma ya sa mu da su gaba ɗaya mu tsira a wurin Allah domin tsiran nan a wurin Allah shi ne abin nema wannan rayuwa ta duniya takaitacciya ce rayuwar lahira ita take da tabbas take da ita take da tsayi wanda yake na har abada Allah ya sa mu gama lafiya wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah.